Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Lufa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Alhamis 16 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna yankin Shinagodar da ke kan iyakar jamhuriyar Niger da Mali sun yi hijira bayan da 'yan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su kuka da kansu. Sannan za ku ji cewa a Najeriya manazarta na tafka muhawara akan kalaman da hadumin shugaban ƙasa mai ba da shawara akan harkokin Niger Delta, Sanata Ita Enang yayi. Inda ya ce fadar shugaban ƙasa tana yi wa gwamnonin jihohin Najeriya gargaɗi akan taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomi. A yau akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku, shin ta wacce hanya ya fi dacewa a riƙa ba ƙananan hukumomi kuɗaɗensu? A riƙa ba su ne kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma a riƙa ba su ta hannun gwamnoni ne? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero lambar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkan ku da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya karya dokar kashe kuɗin ƙasa a shekarar da ta gabata lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da 'yan majalisa suka amince na taimakon soja ga Ukraine, yayin da a lokacin ya tursasa Kiev ta ƙaddamar da bincike da zai taimake shi a siyasance. Wata hukumar gwamnatin Amurka da ke sa ido kan harkokin gwamnati da ake kira GAO a takaice ce ta kai ga wannan matsaya a yau Alhamis kan wannan batu da ya zamto ginshikin yunkurin tsige shugaba Trump. Shugaban na Amurka ya saki kuɗaɗen ne a watan Satumba ga hukumomin Ukraine bayan da ya yi jinkirin kwana 55 ba tare da shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya ƙaddamar da bincike kan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ba, wanda yana ɗaya daga cikin gaggan 'yan Democrat da ake ganin zai kara da Trump a zaben bana, da kuma ɗansa Hunter Biden kan wani aiki da ya yi wa wani kamfanin iskar gas a ƙasar Ukraine. Wannan matsaya da hukumar sa idan kan harkokin gwamnati ta bayyana na zuwa ne sa'a biyu gabanin majalisar dattawan ƙasar ta ƙaddamar da shirin sauraron ƙarar tsige shugaban na Amurka da aka gabatar a gabanta. Dan majalisar wakilai a ɓangaren 'yan Democrat Gerald Nadler na ɗaya daga cikin mutum bakwai da za su gabatar da ƙarar tsige Trump a gaban majalisar dattawan.
New documents and additional witnesses have emerged that unmistakably point to the president's guilt.
Yace mun samu sabbin bayanai da shaidu waɗanda suka nuna cewa shugaban yayi laifi, sannan mun gano wani yunkuri da wasu a majalisar dattawan ke yi na yin shari'a mara sahihanci. A yau Alhamis hukumomin Ukraine sun ce sun bude bincike kan ko an yi leƙen asiri akan tsohuwar jakadar Amurka a Kiev, wato Maria Yovanovitch, ta hanyar da bata dace ba. Ko akasin haka, gabanin shugaba Donald Trump ya janye ta daga mukaminta a shekarar da ta gabata, sannan ya sallame ta. Sanarwar na zuwa ne kwana biyu bayan da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat da ke kokarin ganin an tsige Trump suka kara tura wasu dumbin bayanai da Leb Pana ya ba su. Shi dai Pana ya kasance na hannun damar lauyan shugaba Trump Rudy Giuliani, kuma bayanan da ya ba wa 'yan Democrat sun nuna yadda Giuliani ya rika magana kan yadda za a cire Yovanovitch daga mukaminta tare da bibiyar duk inda ta je a birnin na Kiev. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Hassan Rouhani ya ce yanzu haka Iran tana sarrafa sinadarin uranium sama da yadda kasar take yi kafin ta amince da yarjejeniyar nukiliya tare da kasashe masu karfin tattalin arziki a shekarar 2015 yayin da Tehran take janye jiki a hankali daga alkawarin da ta yi a karkashin yarjejeniyar. Iran na kara fuskantar matsin lamba amma muna samun ci gaba, Shugaban Rouhani ya ce a wata hira da ya yi ta talabijin a yau Alhamis. Ya ƙara da cewa Iran ta cire duk wata iyaka kan sarrafa makamashin na uranium wanda za mu iya amfani da shi wajen haɗa makamin na nukiliya. A yau Alhamis ƙasar Pakistan ta sanar cewa ƙungiyar Taliban a shirye take ta rage tashin hankali a Afghanistan da ta kirawo shi wani babban ci gaba na amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya da aka jima ana jira da ƙungiyar 'yan ta da ƙayar bayan ta daɗe tana tattaunawa tare da Amurka. Ministan harkokin wajen Pakistan Shai Mahmud Qureshi ya sanar da haka a cikin sakon faifan bidiyo cewa Islamabad tana tattaunawa kan hanyoyin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga Pakistan da Afghanistan da kuma yankin baki ɗaya. A yau mun samu wani gagarumin ci gaba a wannan yunkuri namu, ƙungiyar Taliban ta amince da buƙatarmu na rage tashin hankali kuma ina tunanin wannan wani babban ci gaba ne na tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban, Qureshi ya faɗa, bai kuma yi wani ƙarin haske sosai ba. Ministan harkokin wajen wanda yanzu haka yake wata ziyara a Washington ya bayyana haka ne kafin tattaunawar da zai yi da takwaran aikinsa na Amurka Mike Pompeo da kuma mai ba da shawara kan harkar tsaro Robert O'Brien.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu inda za mu fara da jamhuriyar Nijar. Mako guda kenan bayan harin da ya hallaka dubban sojoji a barikin Shinagodar kan iyakar kasar da Mali. Mazauna garin da abin da ya faru sun tsere zuwa garuruwan makwabta bayan da 'yan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su kuka da kansu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Munibarma ya aiko mana da cikakken rahoton.
Bayanai daga ƙauyen Shinagodar na cewa daukacin mazauna garin sun yi hijira zuwa garuruwa daban-daban na yankin Tilaberi don gujewa hushin 'yan bindigar da suka umarce su su fice kafin shuɗewar wa'adin da suka ɗibar masu, duk da cewa yankin na ƙarƙashin ikon hukumomin jamhuriyar Nijar. Malam Abdul Muhammad na daga cikin magidantan da suka tsere zuwa garin Abala. Ya ce 'yan bindigar da suka kai hari ne suka kore mu daga Shinagodar. A halin yanzu garin ya watse, wasu sun nufi ba ni bangu, wasu sun gudu zuwa garuruwa makwabta, ga mata ga yara ƙanana, mun bar dukiyoyinmu, yanzu ba mu da abinci ba mahalli, muna kira a taimaka mana. Tuni dai mahukunta a garin Abala da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara nazarin hanyoyin tunkarar wannan sabon al'amari, kamar yadda jami'in fafutuka Mamman Halli ya shaida min jim kaɗan bayan kammala wani zaman haɗin gwiwa.
Kuma yanzu an ce na fulo mun fiska akwai jan uwa gare su ba doki ba su kama sansani nasu ba ko ne dashi da su abin da aka gudu nan gaba ɗin suka zaka suka yawa deja akwai nan mali nan na gare su suka yawa na dan mu ba su iya doka su na bai kamata aka musu tallafi da gaggawa amma shi baban tallafi da kama nan na kwantar da mutane hankali mu yanzu tsare da muka na Abala yan babu shi na gozar yanzu ina kurshen etap Abala ce kaga dan hankalin mutane ya ci ya kamata aka doki a kwantar da mutane hankali a sa jami'an tsaro su kare.
Gwamnan jihar Tilaberi Tijani Ibrahim Kacalla da na tuntuɓa don jin matsayinsa a game da halin da ake ciki a Shinagodar bai ɗaga waya ba, na kuma aika masa saƙon SMS bai bani amsa ba. Dama dai masana sun bayyana cewa 'yan ta'addan ƙasar Mali na amfani da hanyoyin sadarwa irin na zamani domin cusa ruɗani a kawunan jama'a, abinda ake ganin shi ne ya fara tasiri a wajen ƙauyawan Shinagodar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah 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 hada kan mu afir kan mu so juna manufar mu anan zama na mutunci da lumana kuma ba
a gaida Sulemu Munibarma. To a Najeriya manazarta na tafka muhawara akan kalaman da hadimin shugaban kasa mai bada shawara akan harkokin Niger Delta Senator Ita Enang yayi. Inda yace fadar shugaban kasa tana yi wa gwamnonin jihohin Najeriya gargadi akan kada su taba kudaden kananan hukumomi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aika mana da cikakken rahoton.
Wannan umarni ya tada tsohon liki domin an dade ana muhawara akan batun baiwa kananan hukumomi cin gashin kansu. Sai dai kuma har yanzu ba a samu mafita ba. Kila shine yasa a fadar shugaban kasa a tabakin hadimin shugaba Muhammadu Buhari akan harkokin Niger Delta Senator Ita Enang yace a bisa gargadi duk gwamnan da ya ci kudaden kananan hukumomi ya zaman sanin fa za a bincike shi bayan ya gama wa'adin sa. Wani abu da malami a fannin kimiyyar siyasa ta kasa da kasa a Jami'ar Bayes dake babban birnin tarayya Abuja Professor Usman Muhammad yace abun fa sai an dangana da yin doka a majalisar dokokin kasar.
Idan gwamnoni suka ci kudin local government babu shakka bayan wannan gwamnati ta tafi za a iya bincikan su saboda za a iya barin kuduri na majalisar tarayya wanda za ta sa dole irin su EFCC da ICPC su bincike su su kwato kudin sannan kuma a daure su wannan za a iya wannan kudurin wannan abu mai sauki ne wanda za a so a yi.
To amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman yana ganin an dan yi yunkurin gyara a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin a ba su kudaden su kai tsaye daga asusun kasa.
Ba a taba samun wata sa'ida ba a cikin tafiyar da ake yi sai da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari nan ta zo. A nan ne ita gwamnatin ta tsaya ta yi karatun ta nutsu kuma ta nuna kishi inda ta so ta kwaci haƙƙin ɗan adam mazaunin ƙaramar hukuma daga hannun gwamnansa. To shine wannan dimbarwa har ta kawo yanzu kika ga to ainihin ita gwamnatin ta fito a wannan karan tana kashedi da gwamnonin tana kuma wato ainihin tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro dan ganin cewa sun koma ainihin samun haƙƙoƙinsu kamar yadda aka saba koda ku a lokacin soja ne wanda kuma ana ganin idan har aka yi haka aka samu haƙƙin ainihin kananan hukumomi koma hannunsu koda a ce shugabannin kananan hukumomin za su zama ba masu kishi bane to za dai a samu ainihin juyawar kuɗi kuma za a samu kuɗi a hannun mutane saboda haka raɗaɗin talauci da fatara da rashin wato ainihin tabbas da ake fama da shi a fuskar tattalin arziki a mataki na ƙaramar hukuma zai ragu.
Abin da ya fi ɗaukan hankali a umarnin shine cewa a yanzu haka ana son ofishin Attorney General da na Akanta General na ƙasa su ci gaba da sa idanu akan yadda ake kashe kudaden da ake bawa kananan hukumomin idan ana son a cece su. Wani abu da Senator Abdullahi Adamu yace yana goyen bayan wannan mataki.
Ni ina so su bar goyen bayan cewa local government abin da aka bata daga asusun Najeriya allocation da aka yi revenue a ba kowa kashi abin da ke tarawa kuma na state revenue kashi 10% din da aka bar kananan hukumomi arba musu. Ana iya kawo hanyoyin da sa na a ga wasu lokacin take amfani kudin ta yadda ya kamata amma akai halin da yake yanzu local government shara din nan kwashe shara bai nema yana karfin su kwashe shara karfin su gyara mukabura karfin su gyara kasuwa karfin su lambatu a cikin gari tsakanin unguwa karfin su gyara to me ya fana rubuta ko da su iya wannan ba kudi ba su iya ba saboda ka saka musu kudin su.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan gwamnoni ba su bi umarnin ba duk da raba asusun bai ɗaya da aka yi tsakanin gwamnatocin jihohin da kuma na ƙananan hukumominsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Masu sauraro, a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin wace hanya ce ta fi dacewa a riƙa ba ƙananan hukumomi kuɗaɗensu? A riƙa ba su kai tsaye ne daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma a riƙa ba su ta hannun gwamnonin jihohinsu? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar.
Annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tunda jirgin birnin Yamani shin jirgin birnin Ingila to ja ka da Italiya in yi dan foka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe kanan kaza ga cikin Lagos kuma ga bata shin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran ne jirgin sama mai rigujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa tajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba naku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota sai ka saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka sha'o magani Allah na ba magani kaga gwamnati na ba magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
To madalla za mu fara da jahar Borno da wa muke magana
Alhaji Bukar Modu Kasaccha Sogon Councilor ne daga Maiduguri Metropolitan Council
To Alhaji Bukar menene ra'ayinka
Yadda za a yi za a taba kudi kallon jihohi ba
muna jin
ka ake lokacin da mu muke ana bada kudin nan a karana hukumomi muna amfani da shi amma akwai wani doka wanda aka ce su gwamnoni su zama su overseen expenditure na local kananan hukumomi shi wannan ya baya dama gwamnoni suka cirkulo wani abu da ake kira joint account kudin kananan hukumomi gaba daya za a je a shirya account kuma tirerogi na local government din sai su karba check su je su yi lodin a cikin account na local government kuma za a ga mu kar su kaba kudin na sai su an ba su umarni
to mun gode Alhaji Bukar da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Niger da wa muke magana
alhamdulillah kuna magana da engineer Lawal wani dan kullum mugriya a jihar Niger
So injiniya Lawal me ra'ayinka?
Eto ra'ayina dangane da wannan maudidi da ake tunawa wanda ya shafi joint account ne kuke magana ko don ina gungun shi ne ko?
Eh muna maganan kudaden kananan hukumomi.
Masha Allah. Ana ganin kudaden kananan hukumomi. Idan aka yi sa aka ce joint account din wanda gwamnati suka ginda ya tunda dadewa ya kasance albashin su ko kuma da celebration da ko wani abu da ya shafi application yana zuwa direct daga asusun kananan hukumomi kai tsaye to a hakika gaskiya kana za a ba su za a kan fasu mara ta da kuma yuka to wanda zuwa ga kunka kara kowa sha da dukkanin gaskiya shine babban matsalar da muke fuskanta
To mun gode injiniya Lawal yanzu kuma a jihar Kaduna da wa muke magana?
Salamu alaikum Hajiya Maryam.
Wa alaikum assalam Zara Fage ce da wa muke magana?
Zara to ina miki fata alheri.
To mun gode madalla.
Da wa ya kuma da cikin mun gode saboda ina kiran waya daga nan garin Kamuri Kudu zangon ka tafi local government kudancin Kaduna.
To Malam Yakubu muna jin ka ne ra'ayinka akan wannan batu.
Ai inda ko adalci su gwamnonin da kansu ma bai kamata ma suna taba dukiyar da kace na kananan hukumomi ba saboda dukiya ne wanda mu talaka mun fi jin kanshin da saboda haka jikarin gaskiya wannan ma bai dace ba, ya kamata kudin gwamnatin karanin hukumi fito daga Abuja da rage je karanin hukumi shi ne kawai gaskiyan al'amarin.
To Malam Yakubu, mun gode. To yanzu kuma ga wani kiran daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ɗan uwa barka da yammaci, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, menene ra'ayinka akan wannan batu?
To gaskiya zara wannan al'amari idan muka ɗauki batun ƙananan hukumomi, gaskiya an da a ce kamar shugaban ƙasa ko kuma irin gwamnatoci zan shawara aida da ran za a rika ba su ƙananan hukumomi kuɗin su, saboda kin san dalili su ƙananan hukumomi su suke kusa da talakawa, su suke kusa da duk wani wanda zai taimaka wa mutane. Wajen dai da aka ce ana gwamnatin suna karbewa ai sai abin da suka san musu, don haka mu dai namu shawara ya kamata a ce ƙananan hukumomi suna cin gashin kansu ana ba su kuɗin su dare, idan aka yaka za a taimaki mutane ko za a taimaki ƙananan ƴan siyasa. Ƙarshe ne muke fatan alkhairi, tashi lafiya Alhaji Musa Garo, nagode.
To mun gode Alhaji Musa Garo. A jihar Niger, da wa muke magana?
Alhaji Yusufu Imam Ebeto Magi.
Alhaji Yusufu, me ra'ayinka akan batun namu na yau?
To alhamdulillah, wannan mal'i maulik da yake yi na maganan joint account.
Eh, muna magana ne menene ra'ayinka akan kuɗaɗen ƙananan hukumomi?
Ni na ra'ayi shine ina muna neman alfarma gononin mu, don sai mun nemi alfarma wurin su, saboda mun dai kai su wurin nan su taimaka muna.
Ai, ana maganar
shugaban ƙasa.
Eh Alhaji Yusuf, ana maganan cewa kana ganin kuɗaɗen ya kamata a tura musu ne daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma ya bi ta hannun gwamnoni?
A mu abin da muke ra'ayi mu dai a turo kuɗi a local government, domin ai muna aiki a local government a kowane saƙo da lungu a na local government, idan kuɗi ya zo daga hannun gwamnati ba zai kawo gari ba.
To mun gode Alhaji Yusuf da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka cikin garin Lafiyan Bare-bare, kuma sakataren tsare-tsare na ƙungiyar Murin Nasara jihar Nasarawa. To a gaskiya a ma'aikatan ƙananan hukumomi suna sha wahala ka sani, kuma suna nuna, saboda haka abin da ya dace kenan kai tsaye su ga kuɗin su a cikin account ɗin su domin su biya ma'aikatan su, saboda kamar yadda ake yi ga hannun gononi ana son matsalar su ba, wallahi suna nuna. Ma'aikatan ƙananan hukumomi sun suke wata da watanni ba biya su ba, to amma dai yana zuwa kai tsaye a account ɗin su ne zai zo da sauki. Mai magana Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Bare-bare, tashi lafiya.
To mun gode daga Bashir Tela. Yanzu kuma sai jihar Plateau, da wa muke magana?
Ina magana da Bibi ne.
Muna jin ka, menene ra'ayinka akan wannan batu?
Bibi Amabudi Area 1 Lantan South. Ni da mana shine ina so a dinga tura ma local government kudin su kawai kanshi, kada a biya a bita shi a ta wajen gwamnoni ba, don suna cuta mu ba kaɗan ba.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraro, kada a manta yau maudu'in namu na yau shine muna so mu ji ra'ayinku akan kuɗaɗen ƙananan hukumomi. Kuna ganin ya kamata a riƙa turawa daga asusun tarayyar Najeriya ne ko kuma daga gwamnoni? To da wa muke magana daga jihar Niger?
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka. To da alama mun rasa Malam Ibrahim mai wankin hula. Masu sauraro, kada a manta yau batun namu, maudu'in namu shine muna so mu ji ra'ayinku akan kuɗaɗen ƙananan hukumomi. To daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Ismail Muhammad Bello mai gari da shinkafa kasuwar Winti.
Muna jin ka, ne ra'ayinka Malam Ismail?
Gaskiya kamata a bar a sake musu mara, a ba su hakkokin su da yawa jaba a ba su. Gaskiya irin wannan zai zama kamar wani mulkin mallaka, sai ta zaka ga ko da an tashi zaben local government za a yi kokari a sa irin wanda zai biya bukatun gwamnonin su kenan. Hello?
Hello, muna jin ka.
Gaskiya kamata a sake musu, a ba su 'yancin su. ya zama na mara gaba ɗaya daga federal ake zaben su da komai da komai su kawai ya zama account din daga turu account din daga federal aka turo kai da nan a local government ba ruwan gwamnati da chairman na local government da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Ismail. Mun samu wani kira daga jihar Niger da wa muke magana?
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim ka dawo kenan, menene ra'ayinka?
Eh masha to ni ra'ayina gaskiya da a ce a turo musu alhin da daga federal da kuma a ce sai ya je ta hannun gwamnati. To gaskiya mu a yanayin yadda shugabanci ta barbare lalace a Najeriya duk za mu yi tsokaci bai ɗaya ne babu wani bambanci. Domin saboda hujja ta akai an ce alhin gwamnati da 'yan majalisu akwai wata riga ta kariya. Wai mutum yana kan mulki ba za a hukunta shi don ya yi saboda faɗi da yake ƙasa ba. To shi ne kawai zai sa ainihin dukkan ainihin shugabanninmu musamman waɗanda suke da wannan rigar za su cika ransu ba babbaka ba tare da an hukunta su ba. Iya ra'ayina kenan.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula. Yanzu kuma mun ƙara samun wani kira da wa muke magana?
Dama Abubakar ake magana ne.
To malam menene ra'ayinka akan maudu'in namu na yau?
Wurin abin da ya kamata ya kamata shugaban kasa ya sa hannu ya zan kananan hukumomi suna tsohuwa direct kananan hukumomi. Yan dai gaskiya zaluncin da gwamnati kai musu ya wuce misali. Allah ya ba ku sa, Allah ya taimaka.
To mun gode da wannan kira naka. Da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, muna godiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku sake jin mu da wani sabon maudu'i. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa daga nan murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 3:57 a gafarce mu ba za mu samu damar ka muku labaran wasanni ba, amma yanzu Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To ga labaran a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya karya dokar kashe kuɗin ƙasa a shekarar da ta gabata lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da 'yan majalisa suka amince na taimakon soja ga Ukraine, yayin da a lokacin ya tursasa wa Kiev ta ƙaddamar da bincike da zai taimake shi a siyasance. Wata hukumar gwamnatin Amurka da ke sa ido kan harkokin gwamnati da ake kira GAO a takaice ce ta kai ga wannan matsaya a yau Alhamis kan wannan batu da ya zamto ginshikin yunkurin tsige shugaba Trump. A yau Alhamis, hukumomin Ukraine sun ce sun bude bincike kan ko an yi leƙen asiri akan tsohuwar jakadar Amurka a Kiev, wato Maria Yovanovitch, ta hanyar da bata dace ba. Ko akasin haka, gabanin shugaba Donald Trump ya janye ta daga mukaminta a shekarar da ta gabata sannan ya sallame ta. Sanarwar na zuwa ne kwana biyu bayan da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat da ke kokarin ganin an tsige Trump suka kara tura wasu dumbin bayanai da Leb Pana ya ba su. Shugaba Hassan Rouhani ya ce yanzu haka Iran tana sarrafa sinadarin uranium sama da yadda kasar take yi a kafin ta amince da yarjejeniyar nukiliya tare da kasashe masu karfin tattalin arziki a shekarar 2015, yayin da Tehran take janye jiki a hankali daga alkawarin da ta yi a karkashin yarjejeniyar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Legas Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Justin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu wuni lafiya.
Africa.